Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya da wannan yammacin Juma'a 15 ga watan Afrilu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22.16. Da kuma ta internet a voahausa.com har yau kuma kuna iya bin mu kai tsaye ta Facebook a shahin VOA Hausa. Anya mai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwanni a sauran sassan kasar. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabir Fage
tare da Halima Jumrau.
Jiya Alhamis 14 ga watan Afrilu aka yi juyayin cikon shekaru biyu da sace ƴan mata ɗalibai a garin Chibok a jihar Borno, Nigeria. Shekaru biyu kenan a jiya da waɗannan ƴan mata ɗalibai ke hannun ƴan Boko Haram. An kasa kwato su, an kasa kubutar da su.
Yanzu kai na tsaya tsakiyar garin Chibok inda kuma wannan dan shawa da ake ji na wasu mata ne wanda ke iyayen yaran ke na matan da aka debe a wannan gari na Chibok ke nuna bacin ransu game da debe ayyan su da aka yau shekaru biyu kenan babu su kuma babu bayanin su suna kukan kamar nuna takaici ne game da rashin gano ko ɗaya daga cikin yayan su.
Iyayen ƴan matan kenan a jiya Alhamis a garin Chibok a cikin ɓacin rai da kuma bakin ciki a lokacin wani gagarumin taron juyayin da aka yi tare da wasu jami'an gwamnati kuma a gaban Haruna Dauda Biyu wakilin muryar Amurka a yankin Borno da Yobe. Muna tare da bayanai da dama sannan kuma za mu tattauna wasu muhimman batutuwa da lauya Aminu Hassan Gamawa na jami'ar Harvard da kenan Amurka duka dai akan batun na ƴan matan Chibok.
Wakilan gwamnati da na kungiyoyi masu zaman kansu sun yi tattaki har garin Chibok a jiya Alhamis inda suka haɗu da iyayen a cikin filin makarantar da ƴan Boko Haram suka afkawa a ranar 14 ga watan Afrilun shekarar 2014 suka kwashe ƴan matan. An fara taron ne da yin addu'o'i.
Kake mai kin haka mu gama wannan hidima a cikin nufinka cikin sunan Yesu shine mai ceto mu.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Yakubu Nkiki Maina shine shugaban kungiyar iyayen ƴan mata ɗaliban Chibok da ƴan Boko Haram suka sace. Yayi jawabi ba sani ba sabo ba sassautawa a gaban jami'an gwamnatin Najeriya da suka hada har da gwamnan jihar Borno.
Wannan kedda kuka shigo akwai mai gadi guda biyu a ciki wannan tamotri na kwana yaya nan akwai elderly women da suna kwana tare da su a nan kafin yamma ina so ku faɗa wannan da babban murya kowa ya ji a Najeriya da waje kafin yamma kowa ya diba guzurinsa ya gudu ya bar yaya nan a cikin makarantar nan mai suka ji idan sun ji cewa za a zo a ɗifi ɗan mata nan is it yana da wayo da nan a bar su ko a ce musu su gudu abinda ya fi dame mu hatta ma wayansu masu wayo anya an sanar musu sun aika aka zo aka cire musu nasu na jinin su suka gudu muna da record na waya nan tuka mun zo wannan sakarci ne ba zan iya in ce daga local government kadai ba daga state government kadai ba daga federal ba the whole three arms tiers of government akwai abinda ana iya a ce rashin kula yaya nan da aka tafi da su mun zo da kuka mun gani kayan su na leda an tara an je an kwakwace an kware a ɗakin mai gadi a can da dare aka kwace cewa kar su fita
har da wayan su gaba daya an takara suna kira mu a gida baba ga ana harbe harbe a cikin gari zamu gudu amma ga an zo an tara mu ana kwace mana waya mun ji wannan duka mun ji menene yasa za a kwace waya ba za su kira mu ba me yasa an hana musu gudu aka rike su a makarantar nan a zo a dibe su to mun ji an dibe su an tafi da su mun zo mun ce zamu bin sawo aka ce mu dan tara 500 zamu shiga daji nan tare da security da jami'an jidiya da yan sanda da sojoji amma mu je mu kado a wani kauye a can Sulari abinda aka faɗa mana mu iyaye muka doka kori da fatan mu muka fita muka bi waya nan mun je wancan kauye mun samu kanmu iyaye ne huzul mun kai 400 iyaye ne da yan uwa mu da suka bi mu ba security ka ɗaya ko ɗayan da ya bi mu muna tafiya har mun je Gwalmiri har mun je kusa da wannan garin da ana ce Bulajin a can wajen Madbe inda tushin an fara shiga Sambisa kenan ina so mu yi lura da wannan wuri muna so mu yi magana mu a matsayin mu na iyayen yaya nan a ji muryar mu mu zo ana ta kakabe mu wai an ce za mu je mu fita mu yi palasa Ovaredo sai ana ta papa ana ta kakabe mu na tara iyaye 90 na zo na yi report a ba mu security ya raka mu kama daga Dambuwa zuwa Biyu ana ta kama mutane ana yankawa mu iyaye ne kuzin za mu yi tafiya nan na nemi moto na zuba mutane na je can mu kadai ne ba a ba mu security a nan ba mun roki a ba mu banga an ce ba za a ba mu banga ko su biyan dito ya raka mu ba mun je Dambuwa a Dambuwa an je an kama mu iyaye gaba daya aka sanye mu a kan rana awa uku na ce me ya faru ne tafiya mu sanane ne wajen siyo namu na Chibok ku kira su ku ji bawu da service a Dambuwa da zamu iya kira mutane daga Gamin House kira naka ne a can aka sanye mu abinda na ji ba aka kira zuwa Chibok aka ce hold them in your custody for more confirmation mun iyaye mun sha wahala na awa uku a kan rana mun zo mun fara tafiya karfi 5 kafin mu iso Biyu da dare duka wannan take-taken da ake yi mana duk wai kar mu fita mu je mu yi kuka za mu falashe mutane to mu muna rota your excellency inda gaskiya ne ai sai committee da fari wanda General Shambo yazo yayi bla 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 ba mu ji result din ba mu iyaye yau ana zance za an yi setting committee muna so a kimanta gaskiya a bi mana sawun wannan ɓeran gida ya tafu da rami mana waje kafin mu shigo ɗaki wannan ɓeran gidan kuma an ba yi maganinsa ba aka bar shi a haka gobe ma zai ce na samu galaba zan sake aikata a wani gida yanzu ba yi ba in an gina in yanzu Boko Haram ya tsaya aka ce an bude makaranta ina ƴaƴanmu kusan 5,000 nan da suna karatu a nan ina za su je makaranta ta yafa na mace ne fa a nan local gami ba mu da wani makaranta mun dinga kuka shine muna ce ni gwamnan gwamnatin Borno ya ki mu ne
to yar majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar jihar Adamawa Binta Masi Garba ta tashi ta yi jawabi mai sosa zuciya a garin na Chibok
ni yar Adamawa ce ni yar Mincika ce ni yar mai bishara ce na san kukanku tunda ni ma kawuna an kashe shi na san kukanku tunda kanina yaron kanina shekaran shi 4 garin guje-gujen da aka yi a Mincika sati daya aka samu gawansa kawuna sai da aka yi wata 3 aka samu kasuwansa so in kina kuka na san kukan ni uwa ce da wannan abin ya faru ina wanka sai wani abu ya ce mu a ce yarinyar ki tana cikin yamma sannan me zaki na kusan minti 30 ina kuka a cikin bayi tunda uwa ta san zafin aihuwa ba wai yaro karami bane ba wanda yake ciki bane aka ce ya mutu sun riga sun kai matan da ya kusan su yi aure so duk maganan da kuke yi sai dai wanda baya da imani ba zai san zafin da kuke ciki ba gara ka gangawon yaronka da a ce au an yi tafiya ba a samu ba au ana da rai au ko an mutu shine bakin cikin wanda zai zo yayi talla da mutum to ba dan arziki bane dan dukan mu masu bi ne da muka yadda da littafi mai tsarki ba za mu zo nan da bakin ciki ba ya kamata bakin cikin nan sai mu mai da shi zuwa addu'a ma yaran mu nan da ubangiji Allah ya taba zuciyan su wanda suka kama yaran nan ruhun mai sarki ya taba su saboda su saka da yaran nan mu same yaran nan amma muka zo nan da bakin ciki ana zagi to wallahi Allah ba zai karba addu'an mu ba so abin nan mun zo yin nan ba mu zo mu yi siyasa ba. Ni an ce ni yar Boko Haram ne tunda ina APC. A coci an kore ni, amma tunda Allah ya zo ce Binta za ta zama sanata, na zama sanata. Ana kuma na bude baki na faɗa ma wani pastor. Na ce in ba saboda nayi zurfi ba a cikin zuwamin a cikin littafi da na bar coci. Amma ni dai na san a cikin gidan ubana mun yi rashi. Amma abin da ya kamata mu yi a yanzu nan ba gune-gune bane. Inda muka taru a nan inda kullum muna samu awa ɗaya muna kuka ma Ubangiji akan yaranmu nan. Ko gwamnati ta so, ko gwamnati ba ta so ba, ko su ɗin da suka kama yaran sun so ko ba su so ba. An mun zo na da zuciya ɗaya. Kai ko a ce awa biyu muna mun ɗauka me ake ce mishi fasting da Hausa? Azumi. Muka yi kuka ma Ubangiji kowane lokaci inda muke magana nan ya kusa. Kwana 762 watakila. Ba Allah ba a zalimi bane aiko. Ba da yaji kukanmu. Amma muka ce gwamnati za ta yi muna, to shine muka samu kanmu anan. Ba shi yasa muka zo yin nan ba, wanda ya kawo muku siyasan to ba masoyinku bane. Mun zo ne mu ganyo shekara biyu ana bakin ciki ba a ganye yara ba. An kuma dattijo nan zai tashi ya ce kai Minister Environment, Minister National Planning, Minister Power, Advisor na Governor, na Minister. Ita bring back our girls da Allah na Hajiya Hadiza. Dan Allah ki zo nan. Wannan matan ne ta fara bring back our girls. Amma masu kwadayi suka tunkuɗe ta. Auntie West, dukkan su mutanen Kaduna ne. Dukkan su musulmai ne. Ita makarwa ce wannan yar Kaduna ne kuma dukkan su musulmai. Me yasa ba ka muna maganan addini ba? Amma namu din da suka ce su ne Krista, gwamnati ya tashi ya ce ana ƙarya ne, yara ba su bata ba. Saboda menene? Saboda yana fatin PDP. Ba shi muka zo yin anan ba. In matan nan za su bar abin da suke yin a gidansu, sun gan yaran nan a cikin wannan watakila akwai matan gwamnati a cikinsu, watakila akwai matan shugaban ƙasa. Mu yi kuka ma Ubangiji. In Allah ya ce yaran nan za su zo da rai da muke rokansa, za su zo. Su ne za su ba mu labarin. Dan Allah, dan Annabi, muna cikin bakin ciki. Bakin cikin nan mu yi kuka ma Ubangiji. Shi ya ba mu yaran nan, shi ya sa abin da ya faru, shi kuma zai kawo mu da yaran nan. Amma muna kawo maganar siyasa, maganar addini nan ba zai kai mu ko ina ba. Amma mu sai abu guda daya. Gwamnati nan ta zo da abin alheri, abin da za mu zo na mu haɗa hannu, mu san da za mu ci gaba.
Kaɗan kenan daga cikin jawaban da aka yi jiya a garin Chibok a hilin makarantar da 'yan Boko Haram suka shiga suka sace 'yan mata ɗalibai a gaban iyayensu da kuma jami'an gwamnati. Kamar da muka ce, yanzu haka muna tare da Aminu Hassan Gamawa, lauya na jami'ar Harvard da ke nan Amurka. Za mu tattauna da shi kai tsaye, amma kafin nan za mu karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin waɗanda ke biye da mu yanzu haka ta Facebook. Isa Suleiman ya ce, yau da gobe, mu dai addu'armu ita ce Allah ya bayyana waɗannan 'yan mata ko hankalin kowa ya kwanta. Isa Suleiman, malami a sashen koyar da ilimin kasuwanci da ke kwalejin horar da malamai ta jihar Bauchi a Azare. Sai Comrade Bashir Sharif wanda ya ce, yau da gobe, muna fatan Allah ya bayyana 'yan matan Chibok, amin. Amma ina so na yi kira ga gwamnatoci da ƙungiyoyin hahutuka da su sani cewa ba wai kawai 'yan matan Chibok ne ke hannun 'yan Boko Haram ba, akwai al'ummomi da dama waɗanda ya kamata ana magana a kansu, in ji Comrade Bashir Sharif Unguru daga jihar Yobe.
Oh, no, oh, no. Tell me why, my brother, tell me why, my sister, tell me why. No reply. See these people that be bombing everywhere and killing many families, running up our guys and destroying our harmony. When we supposed to live in peace and unity, so we can proclaim long life and prosperity. Bombing everywhere and killing many families, running up our guys and destroying our harmony. And still corruption just fool the community. Tell me why. I went out one day, started hearing things. I couldn't believe, asked what is happening. Say the group Boko Haram started bombing thing and killed many people in the community. And I wished it wasn't ever true and just a dream. Oh my God, please help us stop insanity. Why these people wasting lives like it was nothing? Should we just keep looking and not do something? What a disgrace, people watching in CNN. Cause every day, cause I got many gendered friends asking me when this misery is gonna end. That's why I know we need to shout out, no need to pretend. People them be bombing everywhere and killing men.
many families, running up our dies and destroying our harmony. When we supposed to live in peace and unity, so we can proclaim long life and prosperity. Bombing everywhere and killing many families, running up our dies and destroying our harmony. And still corruption just food the community.
Masaurare, kamar da dai muka gaya muku yanzu haka muna tare da Aminu Hassan Gamawa za mu tattauna da shi kai tsaye akan wannan batu na cikon shekaru biyu da sace ƴan matan Chibok ɗalibai a makarantar su. Salamu alaikum Mala Aminu.
Ai Halima, barka da yau. Salamu alaikum.
Barka dai, kana nan ka buya an bar ganin ka.
Wallahi wallahi sai a hankali, abubuwa sun dan yawa ne, ba muna nan lafiya kalau, kuma muna bibiyan shirin yau da gobe, kuna kokari gaskiya sosai wajen wayar da kan jama'a.
To godiya muke, godiya muke, Allah ya taimaka.
Amin amin.
Yawa, to kahin mu fara tambayoyi Mallam Aminu, jiya da aka cika shekaru biyu da sace waɗannan ɗalibai ƴan mata na Chibok, me zaka ce akai?
Wannan abu ne da ya tada hankalin kowa, ya tada hankalin duniya, kuma ba wai akan ɗan matan Chibok kawai ba, kamar yadda wani ya bayyana ra'ayinsa, akwai ɗan mata da dama da aka sace, akwai yara da aka sace, akwai mutane da aka sace. Abu ne da yake da takaici, muna miƙa jimaminmu kuma da fatan alheri da addu'a wa iyayen wannan yaran da yaran diyar da suke wanda suke rike da su, kuma muna addu'a, muna kuma fatan Allah Ubangiji ya sa a sake su, su dawo su da iyayensu. Wannan yara ba su je muku su gani ba, bai dace a ce an yi garkuwa da su da sunan siyasa ko ta'addanci ba, wannan abu ne da bai dace ba. Sauran jama'a da ba ma san labarinsu ba, su ma wanda suke raye, Allah Ubangiji ya bayyana su. Muna kuma yi wa godiya wa gwamnati da ya ba wa irin kokarin da ta yi da jami'an tsaro wajen ganin cewa sun taimaka wajen ƙarfafa tsaro a arewa maso gabas. Ina ganin cewa idan muka kwatanta da abin da ke faruwa a shekarun baya, an samu ci gaba. Ba ma ji ne sau da yawa, amma jami'an tsaro suna iya ƙoƙarinsu wajen ƙwato mutane da ƙwato ƙauyuka da garuruwa. Wannan abu ne da ya kamata mai farin ciki da shi a lokaci guda, kuma mu ci gaba da yin addu'a, mu ci gaba da yin jimami, mu ci gaba da yin fatan alheri, Allah Ubangiji ya kawo ƙarshen wannan fitina. Waɗanda suka ɓata ko waɗanda suka mutu, Allah Ubangiji ya ji kansu, wanda suke da rai Allah ya dawo da su.
Amin. Yawa, Mallam Aminu, shekaru biyu kenan da waɗannan ƴan mata aka sace su, da ma wasu masu ɗimbin yawa. Amma idan aka duba yadda ake ma ƙarfin sojojin Najeriya, yadda inda duk wani abu in ya taso a yankin a nahiyar Afirka, za ka ji an tura sojojin Najeriya. Amma shekaru biyu an kasa gano inda ƴan matan nan suka shiga, an kasa kubutar da su, an kasa cetonsu. A ina aka yi sakaci ne, wani kuskure ne aka yi, yanda al'amuran suka kawo harwar haka?
To shi in an tashi bin sawu ba a yin jinkiri, in an yi jinkiri wani lokaci na iya kawowa abubuwa su daɗa rikirkicewa. Lokacin da aka sace yaran nan, mun sani a ƙarƙashin gwamnatin da ta gabata, gwamnati matar shugaban ƙasa ta fito ta ce ba a sace su ba. Waɗanda suke mahukunta suka yi Allah wadai da abin, suka yi abin rikonsa kai na sashi halin ko in kula. Wannan yana ɗaya daga cikin babban abin da ya lalata abin. Sai da aka ɗauki makonni, waɗanda suka sace su suka kai su guraren da ba za a iya gano yadda suke ba. Haka ɗin shi ne mataki, kuskure na farko da aka fara yi. Kuskure na biyu kuma shi ne da aka kawo siyasa aka sa a cikin abin. Waɗanda suke sukan gwamnati da ita gwamnati kanta gaba ɗaya, sai siyasa ya shigo ciki, ba a ɗaukan abin da muhimmanci. Wannan suna kaɗan ne kenan daga cikin irin kurakuren da aka yi. Batun sojojin Najeriya da jami'an tsaro kuma, ni a irin tawa fahimta shi ne, idan an ce an yi garkuwa da mutane, to zaɓi ɗin kala biyu ne: ko a yi amfani da ƙarfin soja, ko kuma a yi amfani da sulhu, wato a tattauna a sake su. Ƙarfin soja abu ne da idan an yi amfani da shi, zai iya sa rayuwar yaran nan cikin halin da ba shi ke nan ba, saboda za a iya kashe su ko za a iya raunata su ta wannan hanya. A hanya ta biyu kuma shi ne hanyar a yi bilallama da sulhu, wato a sake su. Wannan kuma a baya gwamnati ta yi ya kokarinta, har gwamnatin da ta gabata sai ya zama cewa abin ya zama kamar kasuwanci. Wasu suna zuwa su ci, mun san yadda za a sake su, daga ƙarshe kuma sai ya tabbata cewa abin ba hakan nan ba ne. To abu ne da yake da sarƙaƙiya, abu ne da yake buƙatar haƙuri. Na sani cewa wanda aka sace ‘ya’yansu, su wanda aka sace ɗansa, in aka masa irin wannan magana, dole hankalinsa ya tashi, dole kuma ya gazawar gwamnati. Muna fata dai Allah Ubangiji ya sa fito wannan sabuwar gwamnati da kuma jami'an tsaro su ɗauki sabon salo, saboda salon da aka yi amfani da shi a baya bai aiki ba.
Yau, Mallam Aminu, ban san in ka ji jawabin da shugaban kungiyar iyayen ƴan matan na Chibok, Yakubu Nkiki Maina, ba, inda a ciki ya yi bayanin cewa sun nemi a basu taimako na jami'an tsaro ba a basu ba. Sun nemi taimakon 'yan banga ba a basu ba, sun yi tahiya su kadai dai har zuwa sun kusa ma shiga Sambisa, amma ba wani jami'in tsaro wanda aka taimaka musu da shi. Jaha ba ta da jami'an tsaro ne waɗanda suke ƙarƙashin gwamna, ko kamar a lokacin da suka buƙaci wannan taimako da gwamnan jihar Borno ai zai iya basu wannan taimako da suka nema na 'yan sanda ko sojoji?
To wannan shine kuskure da nace an yi na farko, saboda idan muka duba zamu ga lokacin gwamnatin tarayya tana ƙarƙashin jam'iyyar PDP, gwamnatin jihar Borno tana ƙarƙashin jam'iyyar APC. Akwai tsama da rashin jituwa tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Borno. Siyasar da aka sa a ciki shine shi gwamna ba shi da ba zai iya sa 'yan sanda ko tilasta sojoji ba, dole shugaban ƙasa shi ne yake da iko a kansu. Kuma idan har aka sa siyasa a ciki to ko yayi magana ma ba za a ji ba. Kuskure a wannan lokaci bayan an sace 'yan mata shekaru biyu da suka yi aini kuskure. Babban abin da ya kamata mu maida hankali a kai shine a yanzu abin da ya faru a baya ya riga ya faru, ya wuce kuskure an yi. A yanzu wani irin abu ne za a yi a gyara kuskuren baya da aka yi, kuma wani matakai ne kamata a ɗauka wanda ba a ɗauka ba? Ina ganin nan ne kamata mu maida hankalinmu. Ba wanda yake buƙatar dogon bayani ya sani cewa tabbas abin da gwamnatin da ta gabata ta yi da ƙarƙashin shugaba Goodluck Jonathan da jama'ansa an nuna gazawa, kuma akwai mutane da dama da za a iya ɗorawa laifin, amma ɗorar laifi ba zai dawo da yaran ba. Dole babban abin da ya kamata mu maida hankali a kai shi ne ta yaya ne za a dawo da su, ta yaya ne za a samar da tsaro, ta yaya ne za a kawo ƙarshen wannan fitina.
Yawa, Jamila tana da tambaya, amma ni ina da wata tambaya kuma guda, Malam Aminu. Tun gwamna a jiha dai shine wuka shine nama, kaka za a ce gwamna ba shi da iko da jami'an tsaro a jiha?
Shine siyasan da muke magana a kai, shine a ƙarƙashin tsarin Najeriya shine chief security officer, wato shine babban jami'an tsaro na jiharsa. Idan abu ya faru zai yi magana a kai, amma ni na taɓa jin hirar da aka yi da shi, ya ce a lokacin da ake ƙarƙashin wannan gwamnati a sau da dama ya nemi ya ga shugaban ƙasa ma Bakir zai gan shi, in ya gan shi kuma bai wuce a ba shi minti biyu ko uku ba. To abu ne da idan har aka kasa siyasa a ciki ba a nemi a yi gaskiya ba, to hakan nan na iya kawowa ci baya. A dalilin hakan ne ya sa ma mutane da dama suke ganin cewa ya kamata Najeriya ta duba tsarin yanayin tsaronta, wataƙila ko za su iya koyan wani abubuwa daga ƙasashe suka ci gaba kamar Amurka, a yadda 'yan sanda a ƙarƙashin jiha suke. Kuma kowace ƙaramar hukuma tana da nata jami'an tsaro, tana da waɗanda ke kula da harkokin tsaro, ta yadda ba sai an samu jinkiri ba za a iya ɗaukar mataki idan an samu wani abu da ya kawo fargaba. Amma bayanin jam'iyyar da kike yi da bayanin da kike bayarwa tabbas akwai sakaci, amma kamar yadda na faɗa zan da maimaitawa, sakacin baya an riga an yi shi, ta yaya za mu kiyaye faruwar hakan a gaba, ta yaya kuma za mu magance wannan matsala da wanda har yanzu ba magance ta ba?
Kwarai da gaske. To Malam Aminu, kungiyar UNICEF ta mai kare haƙƙin yara ta fito da jawabin cewa mafi yawancin mutanen da ake amfani da su wajen masu ƙunan baƙin wake yara ne. To ta yaya kake ganin cewa kamar duk yaran da aka sata baya ma waɗanda aka sata daga Damasak na bayan an saci na 'yan Chibok ɗin nan, ta yaya su za a gano cewa ko ire-iren su ne aka yi amfani da su ta wannan hanyar, ko kuma su ma suna nan da rai ne har yanzu? Wani irin taimako kake ganin ake bada wajen ganin cewa su waɗannan yaran su 300 da aka sata su ma ana neman a kwato su, ko kuma ma a masan idan suna da rai ko ba su da rai?
To wannan tambaya ce da take da mahimmanci. Abin takeici ne a ce yara kanana ba su ji ba, ba su gani ba, wanda ba su ma balaga ba, su ake amfani da su wajen ƙunar baƙin wake a kashe mutane. Ni ɗin nan uban goyo na a nan irin wannan tada bom da ake yi a kashe shi, so na san ciwon da mutane ke fuskanta idan aka yi maganan wanda suka rasa 'yan uwansu, wanda kuma aka sace su aka tafi da su kullum aka ce an yi harin baƙin wake, an yi amfani da musamman yara 'yan mata. Tambayar da kowa yake yi su ne, su waye wa'annan 'yan mata? Nauyi ne da ya rata a kan mahukunta. A baya akwai waɗanda aka kama su ba su tada wannan bom ɗin ba. To da ya ci a ce an yi bincike an gano yaya ne me makasudin abin, su waye suke sa su, kuma me ye ainihin tarihin wa'annan yaran? Idan har ma sun yi nasara sun tada bom ɗin har sun halaka mutane, to abin tambaya shi ne akwai bincike da ake yi na forensic wanda zai gano cewa ga shi wannan kaza ne, ga alamar shekarun wanda suka yi, ga daga yadda suka fito da sauransu. Abu ne da yake buƙatar jami'an tsaro da mahukunta a Najeriya su karfafa harkar bincike saboda shi tsaro da yafi kowanne muhimmanci shine wanda aka yi tun kafin abu ya faru. Ɗan mata da aka sace ko wani abu da ni na ne muna gani an yi a baya wanda har yanzu ba a yaba shine a buɗe wata takarda ko wata rijista da wanda duk ya rasa ɗan uwansa zai zo ya bada suna ya ce ni suna da ‘ya’ya kaza ko mata kaza an sace su ban sani ba ko suna da rai ko sun mutu ya bada sunayensu in ma yana da hotuna ya bada hotunansu. Saboda haka ne gwamnati za ta san iya yawan mutanen da aka sace da kuma irin ƙoƙari da za ta yi ta gano yadda suke. A baya ba na so in kai mu baya ba a baya gwamnatocin Amurka da gwamnatocin Burtaniya sun yi bincike sun gano yadda yaran nan suke har ma suka bayyana wa ita gwamnatin Najeriya. Amma abin takaici shine kafin a ɗauki mataki kafin a yi komai aka daɗa mai da su wani guri. Wato ana buƙatar a samu na'urori da kayan aiki a bawa jami'an tsaro wanda da shi ne za su yi amfani su yi leƙen asiri su gano a ina yaran nan suke a ina aka ajiye su ta haka kuma sai su san wani irin mataki ne ya dace ya kuma kamata su ɗauka.
Yau Malam Aminu, akwai waɗanda ake jami'an tsaro suke kubutarwa daga hannun 'yan Boko Haram da ke rike da su a yi ƙoƙarin mai da su ga iyalansu da 'yan uwansu, amma wani abin ban mamaki da abin takaici sai ka ga 'yan uwa da iyalai iyaye ma uwa da uba suna ƙyamar 'ya'yansu da aka kubutar. Ta yaya kake ganin gwamnati za ta shigo domin taimakawa irin waɗannan saboda su an ba da laihin su bane sun je ko har sun dawo da ciki ba
kafin ka ansa Malam Aminu? Amma Halima, ki tunani ki gani yanzu kina zaune yanda mutanen da suke shiga da masu saje kuma da mutanen gari ba san ba ko suna da bomb ko ba su da shi ko to babu wannan yaddar mutane yanzu
babu wannan yaddar. Amma idan aka sako su aka kubatar da su suka zo aka nuna musu kyama sai su koma wajen 'yan Boko Haram din su ce a daura mini bomb din in je in kashe kwarai
da
komawa.
Don haka dole duk biyun ne da su mutanen da kuma su masu dawowa.
Yawwa, to a ganin ka ta kaka gwamnati za ta shigo da su da yawa da bangaren jama'a da kuma su waɗanda ake kubutarwa domin a samu fahimtar juna a samu yarda tsakaninsu.
Na farko dai wannan abu ne da yake da muhimmanci dukan ku biyu kun yi bayani mai ma'ana. Wato ba tambayar ita ce me ya kamata a yi kuma waye ya kamata ya ɗauki wannan mataki da muke buƙata a yi. Na farko dai al'umma da abin ya shafa wanda 'yan uwansu aka sace ko 'ya'yansu aka sace ko wanda suka sani abokanansu aka sace amma daga baya suka dawo ya kamata su fahimta cewa wannan bala'i ne da zai iya fadawa kan kowa. Tsautsayi ne ya fada kansu, ba wanda yana ji yana gani zai shiga hannun waɗanda za su gallaza masa ya zauna. Kuma inda a ce su ɗin yake son bi da ba zai ma dawo gida ba da can zai je ya bi su ya hallaka. Amma tun da har sun yi ra'ayin kansu za su dawo ko kuma jami'an tsaro sun kama su ana so a dawo da su, ina ganin ya kamata mutane su nuna fahimta. Mutane ne da suke neman taimako a nan Amurka. Idan ko hatsarin mota mutum ya yi ko kuma wani laifi aka yi a gabansa aka yi aika za a ga cewa an ba shi magani an kuma ba shi shawarwari an kula da shi an duba tunaninsa da hankalinsa an kuma ba shi wato goyon baya yadda zai nuna cewa ba zai kyamaci kansa ba kuma mutane ba za su kyamace shi ba. Su jami'an tsaro da mahukunta idan an kama gari ko kuma an kwato mutane ba wai dawo da su cikin jama'a za a yi ba. Matakin farko shine a fara bincika a gani da yawa daga cikinsu suna da matsala ta rashin lafiya, wani ya samu da tabin hankali wani kuma tunaninsa ya canja. Dole ne a zaunar da su a ba su kula. Wannan abu ne da idan har muna so mu magance kenan. Amma idan muka nuna musu kyama kamar yadda kike magana Hajiya Halima, wato illar hakan na ɗin shine sai ya zato to na je ni can wataƙila ma sun fi kula da ni fiye da nan na dawo cikin 'yan uwana ana nuna min wariya ban aikata wani laifi ba. Matakin farko shine in an same su an fitar da su to kar a dawo da su kai tsaye cikin al'umma. A'a, a je a ba su abinci a ba su kula ta lafiya a gwada tunaninsu a gwada hankalinsu a kuma samu malamai su musu wa'azi watakila an kure musu kunne lokacin suke hannun waɗannan mutane an tura musu wata aƙida a warware wannan aƙidar su fahimci cewa suna da muhimmanci a cikin al'umma ta haka ne za a iya dawo da su cikin al'umma da kimar.
Yawwa, mun gode sosai Malam Aminu Hassan Gamawa da ka samu dama ka zo kai mana waɗannan bayanai masu faɗakarwa da ilmantarwa da kuma ƙarin haske. Mun gode sosai.
Nagode lima.
Yawa, to masu saurare iyakacin shirin kenan, ka hami ban kwana da ku, ga godiya zuwa ga Mubarak Sani Kankiya da Adam Bindawa Musa da Yahaya Abubakar Adam da Salifu Aliyu waɗanda suka bibiye mu a Facebook. Masu saurare iyakacin shirin kenan, sai ranar Litini idan Allah ya nuna mana ku huta lafiya.